Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Masauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, sakataren janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon agajin jinkai na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar kasa ya shafa a arewacin Syria. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata ƴan gwagwarmaya da ƴan jarida daga gidan yarin Evan dake birnin Tehran. Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis.
Kanan labaran kenan. Hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arziki azikin kasa zagon kasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar Kogi Rashid Bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan 3. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan babban zabe mai zuwa a Najeriya. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Katsina. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sakataren janar din Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar kasa ya shafa a arewacin Syria a jiya Alhamis, yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a Turkiyyar Syria a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Guterres ya shaidawa manema labarai cewa ayarin jigilar kayan agajin Majalisar Dinkin Duniya na farko ya ketara zuwa arewacin Syria ta mashigar Bab al-Hawa. Agajin ya hada da manyan motoci guda 6 dauke da kayayyakin kafa matsugunni da sauran kayayyakin agajin jinkai da ake matukar bukata. Ya kuma ce karin kayan agajin na kan hanya, amma akwai bukatar karin taimako sosai. Bab al-Hawa ita ce hanya ɗaya ta da aka amincewa Majalisar Dinkin Duniya ta bi don jigilar kayan agaji daga Turkiyya zuwa yankunan da ba sa ƙarƙashin gwamnatin Syria a arewacin ƙasar. Hanyar da ke zuwa mashigin ta ɓangaren Turkiyya ta lalace sakamakon girgizar ƙasar, ba a daɗe da sake buɗe ta ba. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya ce hukumar na a shirye ta tallafawa Turkiyya akan matakan da take ɗauka na farfadowa daga bala'in girgizar kasar iya ƙoƙarinta. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata ƴan gwagwarmaya da ƴan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran, a cewar masu fafutuka, yayin da wani bidiyo ya nuna yadda suka yi ta rera taken goyon bayan zanga-zanga a wajen gidan yarin. Kafofin yada labarai da ke wajen Iran sun ce an sako jimlar mata 7 a yayin da hukumomin Iran ɗin ke ci gaba da ɗaukar matakin mulkushe zanga-zangar da aka da tabarke a watan Satumban bara.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar EFCC mai yaki da masu yi wa tattalin arziki kasa zagon kasa ta gurfanar da mai ɗakin gwamnan jihar Kogi Rashid Bello bisa zargin aikata zambar da ta kai sama da naira biliyan 3 tare da haɗin bakin wani da ke matsayin ɗa a gurin mijinta, inda hukumar ta ayyana neman Rashid Ruwa Jallo don neman ta ba da bahasi game da zargin da aka yi mata. Ga Halima Abdurrauf da ƙarin bayani.
Hukumar EFCC ta bayyana cewa ta gurfanar da malama Rashida Bello a gaban wata babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja tare da wani mai suna Ali Bello, wanda bayanai suka yi nuni da cewa yana matsayin dan uwa ne ga gwamnan jihar Kogi. Wannan al'amarin da ya fito fili ne biyu bayan fitar da wata sanarwa da EFCC ta yi ta bakin mai magana da yawunta Wilson Owojaren, inda ta ce an gurfanar da Bello a ranar Laraba da ta gabata tare da wasu mutane 3 akan tuhume-tuhume 18 da suka haɗa da karkatar da kudaden da suka kai sama da naira biliyan 3. Shugaban hukumar EFCC Malam Abdulrashid Bawa ya bayyana cewa
gaskiya ne muna neman talamarin kamar yadda kike karanta takarduna nan a kotu, kowa na iya zuwa kotu ya applying kuma za a bashi. Yanzu sabuwar EFCC ba ma yin maganganu a kafafun watsa labarai akan binciken da muke yi, sai ita kotun ce ya kamata ta yi maganganu akai. Amma ku yan jarida kuna iya zuwa ku je ku samu wa'annan takardun, ku tsaya ku duba ku gani ya aka yi, me ake ciki. Kuma lokacin da duk aka zo kotu, za ku zo ku ga jami'ai na EFCC za su zo su ba da shaida, za ku je daga bakinsu kuma ku yi wannan rahoto. Amma wazo muna ta maganganun cewa ga yanda muka banka do ba za mu yi wannan ba.
A wani bangare kuma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo ya ce
wannan magana na mata gwamnatin jihar Kogi dan matan waɗanda suke a madafan mulki, idan an rika haska fitila ana gano badakalar da suke yi, saboda na ɗaya dai ba su da sulke wanda zai hana a gurfanar da su gaban hukuma in suka yi laifi. Na biyu kuma ofishin da suke magana, ofishin mata gwamna ko mata shugaban kasa, babu shi a tanadin duk wata doka ta Najeriya, haramtaccen ofishin. To saboda haka abu ne wanda yake idan akwai laifuffuka da ake zargi na irin wannan, na ɗaya dole a iya kamo ta a gurfanar da ita bayan an yi bincike mai zafi. Sashi na 147 da 150 da 174, musamman 174 cikin sashi na 1 na 2 da na 3 ya daura nauyi ga binciken shari'a, kuma babban lauyan gwamnati ya tsaya ya shirya matakai na bincike da ake da su da gurfanar da su duk wani wanda ya laifi a gaban kotu.
A game da irin rawar da ya kamata jami'an tsaro su taka a yanayi makamancin wannan, barista mai nasara Kogo ya kara da cewa
yan sanda a gurumi na sashi na 214 zuwa 216 da sauran jami'an tsaro wanda in ma ya fi karfin yan sanda, sashi na 217 zuwa 219 na tsarin mulki ya ba su nauyi na tabbatar da tsaro, kuma tabbatar da duk abin da za a yi a cafke duk wani wanda ya laifi. Ba gaskiya bane a zo a fito kawai a ce wai ai an kama wani ana shari'a shi ya bace.
Wannan dai ba shine karan farko ba da ake zargin mata da aikata almundahana ko tallafawa wajen yin babakire da kudaden al'umma. Wasu masu ruwa da tsaki sun bayyana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa shine kokarin da waɗanda ake zargi ke yi na dakile duk yadda za a gudanar da bincike da zai tabbatar da cewa sun aikata laifin da ake zargin su da shi. Duk kokarin ji ta bakin Malama Rashida Bello a yayin hada wannan rahoto ta wayar tarhode ya ci tara Fima Abdurrauf Muri Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Fiye da fursunoni 220 da mutane da yawa ke ganin fursunonin siyasa ne na gwamnatin shugaban Nicaragua Daniel Ortega aka sako a jiya Alhamis, kuma aka kawo su na Amurka, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurkar. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa a yau Amurka ta tarbi mutane 222 waɗanda gwamnatin Nicaragua ta kulle saboda sun nemi ƴancinsu, kuma sun jure wa tsarewar rashin adalci da aka yi musu lokaci mai tsawo. Ya ƙara da cewa sakin waɗannan mutanen da gwamnatin Nicaragua ta yi, wanda ɗaya daga cikinsu ɗan ƙasar Amurka ne, ya nuna babban matakin ci gaba wajen magance take haƙoƙin bil'adama a ƙasar, kuma matakin ya bude kofar ci gaba da tattaunawa tsakanin Amurka da Nicaragua game da batutuwan da ake da damuwa a kansu. Sai dai Blinken bai bayyana sunayen mutanen da aka sako ba. Tattaunawar da ake tsakanin asusun bada lamuni na duniya na IMF da kasar Pakistan dan baiwa Pakistan din kudaden tallafi da take bukata sosai ta zo karshe ba tare da wata sanarwa ba a hukumance. Sakataren kudin Pakistan ya shaidawa kafafen yada labarai cewa akwai wasu batutuwa da bangarorin biyu ba su yi na'am da su ba da ya kamata a warware. Ya kara da cewa asusun IMF ya baiwa Pakistan jerin matakan da yake bukata tare da neman karin lokaci domin cimma yarjejeniya. Asusun na IMF bai fitar da wata sanarwa akan matsayin yarjejeniyar ba a ƙarshen tattaunawar wadda ta gudana daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 9 ga watan nan na Fabrairu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A
ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin Najeriya ke ciki yayin da ake dabdayin zabe a kasar. Bari mu leka jihar Katsina. Wakilinmu Sani Malumfashi ya yi nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kayancinka in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
An girgino jihar Katsina ne a shekarar 1987. Alhaji Sayyid Barda shine gwamnan farko hula na farko ga jihar. To amma lokacin da mulkin demokradiya ya kankama a Najeriya, PDP ta mulki jihar tsawon shekaru 16 kai tsaye, yayin da APC da ke mulki yanzu take cika shekaru 8 bisa kalagar mulki. A yau APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke kan gaba a jihar. APC dai a yanzu ta tsaye da Dr. Dikko Umar Rada dan takarar gwamna, yayin da PDP kuma ta tsaye da Sanata Lado dan mulki dan yi mata takarar gwamna. Da tafiya ta fara yin nisa bayan an ida Faddagoni, PDP ta samu mishkila har ta rabu gida biyu, kashi guda karkashin tsohon gwamna Barista Shema, gudan kuma karkashin Sanata Lado dan mulki wanda ke takara. Lamarin da ya bayyana karara. Ta ce Katsina, sai ce sai wanda Shema ya ce a yi, shi kawai bangaren dan takara Komi Sakni. Kodayake dai APC na da nata matsalar, amma an yi shi salon ali ne domin wanda ke da ya ji an mai ba daidai ba a jam'iyyar da shi da ayaransa ficiya suka yi daga jam'iyyar. Saboda haka nasu sai dai in wannan ya yi jawabi wannan bangaren kuma su mai da martani. Duka jam'iyyun biyu sun amince cewa babban matsalar Katsina ita ce rashin tsaro wanda ya dakushe karsashin aikin noma, kiwon dabbobi da kuma kasuwanci. Saboda haka ƴan takarar biyu kowa yana alwashin kawo ƙarshen rashin tsaro a jihar. Bana a karan farko, jihar Katsina na da mata biyu da suka fito takarar majalisar dokoki ta jihar. Ga ni tare da guda daga cikinsu.
Sunana Hawwal Lawal Jibrin. Gaskiya abin da ya sa na shiga cikin wannan takarar siyasa, ganin yadda ake barin mu mata baya, mun san cewa mata suke zabe. Shi ya sa nace ya kamata akalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Kira ba ki rasa wasu dalilai da abubuwan da kike son in canje ki gabatar, kamar me da me?
Kiwon mace sai mace. Na ɗaya dai za mu taimaki iyayenmu mata, ko jawara ko wadda ke da aure, domin samu musu da abin yi. Sannan na biyu, ƴaƴanmu mata wanda suke tallace-tallace, rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu. Sai ƴaƴanmu matasa wanda an sake su an basu sun zama ƴan shaye-shaye ba sana'a yau. Sai matanmu suke a sansanin ƴan gudun hijiran nan, ga an sake su ba wata kulawa da suke samu. To wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan taimaka mai na mata.
Siyasa sai da kuɗi. To ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska, kin fuskanci wannan?
To ya zan ce ina fuskanta. In aka zo maganar fita campaign, sai motoci, posters, to dole ne siyasa sai da kuɗi. Ku dai muna kira ga mutane, ƴan uwa da abokan arziki, a taimaka mana mu mata da cancantar da muke da ita domin ci gaban jihar Katsina.
Kowane irin rawa ya kamata mata su taka a zaben 2023.
Sunana Maria Kashin, state coordinator ta wata kungiya mai zaman kanta wadda ake kira NILOF. Muna kira ga mata da su fito a dama da su, kuma muna kira ga mata mu goya wa mata ƴan uwanmu da suka fito, idan mata ne za su kula da harkar tsaro a ƙasar nan.
Koya al'ummar Katsina suke kallon tsarin zaɓe da kuma fatarsu?
Sunana Rabiu Abdulruma, ranar zabe ka daure ka je ka yi ka zabe abin da kake bukata kan bayan an gama an fitar sakamakon zabe tun daga ingantattun hanyoyi hukumar zabe ta fito da su ne yadda za a tabbatar da kur'an jama'a sun yi amfani to mutane su karbi abin da aka bada sakamako babu tashin hankali babu kashe-kashe da sauran yamutsa-yamutsa kamar yadda aka yi a 2011
ba san mace tuwo ba samiya ta kare san shi abin malafashi murai amurka daga katsina a Najeriya
gai da Salim Lumfashi kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon
al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Saro ga masu kada
ƙuri'a. Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Jibrin a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. Kowane lokaci
yanzu kuma sai shirin
manuniya
ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,000 idan kina da cash in ma sababbin kudi ne kasa da haka
ra'ayin mu lallini Najeriya saki kudi ga ƴan Najeriya wanda zo mutun ya je kudin su kuma wanda ya ci abinci ma ya kasa wannan ban mai tada wannan ba
halin kuncin kuntatawa talakawa saboda canjin kudi da kuma matakin da masarjan tare Najeriya ta ce za ta dauka kenan saboda ta ce lamarin fa ya riga yayi muni kini ma dai maganar canjin ta kawo caccakar cikin gida a jam'iyyar APC da aka ji an zira zaren zargin da ya kawo rudani
shiri ne wasu afadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasan su da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba
gwamnonin nan da su aka sai kur'un masu kada zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulki Najeriya bai taba yinta da kudin sa ba kowaye
game da hukuncin kotun kolin tare Najeriya ta karbe tikitin taka takar masarjan tare Najeriya daga hannun Bashir Maccina kuwa hukuncin ne ya sabawa abin da masana shari'a suka ce shi suka yi tsammani
ba mu san madogara da babban kotun daukaka kara ta amfani da shi da tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba kuma bai mutu ba
waɗannan fa so mun taumaka tatso cikin tarin muryar da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zamewa masu sauraron shi tsani shiri na 104 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa masu sauraro yadda za a yi su zabi jajirtattun shugabanni mai yiwa jajircewa kuma amma akan maganar sauyin kudi a Najeriya ce ta sa wasu ƴan ƙasa ke ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na da rauni ko da yake kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Comrade Hassan Sardau na ya ce sauyin kudin kawai ya bar talaka ne na ta faman shan duka dama da hauni
mun tattauna akan matsaloli da mutane da wahalhalun da suke ciki ina gaya miki buhun masara da kike sayan 21,000 yanzu ya koma 12,000 idan kina da cash in ma sababbin kudi ne kasa da haka idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewar sa bai kai haka ba dan ba hauka ya same shi ba to ni na ga wani ma yayi rubutu yace shi da bai da ko sisi ya je ya shiga layi da safi yanzu ya tashi rana ta fadi da naira 12,000 kama layi yake yi ya tsaya ya Shamsiya idan ka zo sai ya ce ai Hajji ya zo dan kin ya san bai san ki sha rana amma 1000 ko 1500 zaki bada a haka kan wuni ta kare sai ya sha biyu yace to ya fara samun jari shi kuma wancan mai cin rubana nan ka bada naira 10,000 amma ba za a baka ba sai ka bada naira 2,000 a jihar Edo an nuna wani sun je sun zuba kudi a cikin ATM din kuma da ledoji to ga mi yadda za a yi a girga kudin ledoji shi kuma akwai manajan da aka kama a garin nan da wajen miliyan 28 wani ma miliyan 200 da wani abu sun kisa ba mutane saboda haka abinda kullum muke addu'a Allah ya raba yaro da yari
sai da kuma duk da wannan matsin matsatsin da aka samu na sauyin kudi a Najeriya shugaban committee majalisar dijjan tare Najeriya karkokin zabe Senator Kabir Ibrahim gaya ya gaya wa manema labaru cewa hukumar zabe fa ta riga ta shirye zaben da ke tafata kowane fanni
hukumar zabe a shirye take za ta yi zaben nan mata ta duk abubuwan da za ta yi dan a ga zaben nan an yi maganar tsaro misali tsana can mai yayi wahala sun je sun ga shugabanni NPC sun magana da su ta za su samu man za su shiga su zabe gane ran nan ta zama matsala a Najeriya ta ki samuwa suna ta nan tutuwa za su biya ma'aikatan su zuma sun je NPC Central Bank sun tambaye su ya za su ba su kuɗi za su yi sa duk da hanyar za ga ni zaben nan lafiya ana ta bi amma mu a ra'ayin mu lalle ne Najeriya saki kuɗi ga ƴan Najeriya ba zan zo mutum ya ajiye kuɗin sa kuma wanda ya ci abincin ma'aika su samu wannan ban bai yadda wannan ba amma muna tunanin wata za mu kira wani musamman ga majalisa mu dawo mu zauna mu katsa wannan hutun na zabe mu zo mu zauna ko ina yanzu ingila ma suna canjin kuɗi amma ba sa rana ba suna yi ne kawai tsohon kuɗi ya shigo to ba lallai sace komawa ba sai su fitar da wani amma nan kuɗi tsohon kuɗi ya zo ba wanda a fitar da su gwamnati ba ta buga iya wanda ma ta karɓa ba tukunna.
Da alamu dai rikicin wasu gwamnonin jam'iyyar APC da kuma fadar shugaban ƙasa na ƙara tsanani saboda gwamna Nasiru Ahmed Rufa'in jihar Kaduna ya ce duk da yake dai gwamnoni uku ne suka kai gwamnati tare Najeriya kara gaban kotun koli amma dai suna da goyen bayan ranka ta kafatanin gwamnoni
ba shine ganin shugaban kasa na farko ba wakilan gwamnoni sun ganshi sau biyu ko uku har daura sun bi shi shine aka samu wannan karin kwana 10 amma mu a ganin mu kwana 10 bai yi ba kuma ba haka ake ba a kowace kasa a duniya saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya ce kai zaben ma kar ai ko kuma in ma za a yi mu ba za mu zabi wannan tsinanniyan gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasan su da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba mu mun dauki matakai gwamnoni na jihohi guda uku da Kaduna da Zamfara da Kogi mun kai gwamnatin tarayya kotu kuma duk sauran gwamnonin 33 suna bayan mu to yanzu aka turo mu cewa shugaban kasa bai mitin da duk gwamnoni ba yayi mitin da shugaban gwamnonin APC a Ciku Bagudu da shugaban gwamnonin PDP Tambuwal da kuma gwamnan Central Bank Emefiele da suka fito dukkan su ba su da magana abinda wannan yake nuna mun a sani na yadda gwamnati take shine ba a samu yadda ake so ba saboda haka yanzu kila abinda kawai ya rage karan da muka kai kotun koli na Najeriya wa'annan cinnakan da suke tare da shi Allah ya karya su Allah ya kunyata su Allah ya sa mu ga bayan su
sai dai kuma shi tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Ahmad Haruna Zago ya ce ai zagon kasan da gwamnonin suka zabga ne ja musu wannan jallijoga domin abin da suka tafka tun a lokacin zaben fidda gwani
in ka dauko nan jihar Kano akalla a rasa mutane da yawa da ƴan jam'iyya ne kowace local government zaka je ga jigai ne da su yake alfahari a APC misali sannan in ka dauko kuma ita kanta kasar gabaki da kasa ta rabu domin idan ta kai ana zargi cewa akwai masu goyen bayan Bola Tinubu akwai masu goyen bayan Atiku a cikin bila kai kasan an samu rabuwa watakila waɗannan gwamnonin da suke maganganuwa watakila su da masu raba kafa domin dama su ba su da tabbas
to idan haka ne menene makomar jami'ar APC a zaben nan
to makomar jami'ar APC tana cikin hadari domin gwamnonin nan da su aka dora abubuwan nan ba kan daidai ba misali aka sai kur'un masu kada zabe a filin zabe aka zo kuma ana ganin Najeriya ma ta sayarwa ce wanda duk wanda ya mulki Najeriya bai taɓa yinta da kuɗin sa ba kowaye saboda tsarin mulkin Najeriya mai hankali mai mutunci wanda san siyasa ya san ba a iya cin Najeriya da kuɗi da Buhari ya zo sai ma da aka tara masa kuɗi bai taɓa ba da kuɗin mutum ya je gidansa ya bashi kuɗi ko ya kazo gidansa ba kuɗi ko ya baka kuɗi ga miliyan kaza ku je ku raba a ba mutane bai taɓa yi ba saboda idan mutane suna ganin cewa Najeriya ta sayarwa ce to za su yi mamakin ƴan Najeriya idan an fito da kuɗi mutane za su karɓa an taɓa yi an fito da kuɗin mutane sun karɓe sun kare jami'ar
game da maganar hukuncin kotun kolin da ta dankawa shugaban majalisar dattijan tare Najeriya Senator Ahmad Lawal kujerar majalisar dattijan tare Najeriya jihar Yobe ta Arewa kuwa masanin harkokin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ne ya ce a gaskiya wannan hukunci fa ya
ya sauya musu tunani.
To wannan shari'a hukunci gaskiya ya zo sabani da hankali, ya kuma zo sabani da tunaninmu, domin a da tunanin da muke shine daidai da hurumi na sashe na 29, 30, 31, 32, 33 na dokar zabe kenan. Yace ba zai yiwu a canza wani dan takara ba na jam'iyya har sai idan shi a kashin kan shi ne ya rubuta cewa yayin murabus ya sauka, ko kuma idan ya mutu. To ba a samu ko ɗaya daga cikin waɗannan ba. Kuma dokar zabe sashi na 115 sakin sashi na da a cikin baka yayi haramci ga dan takara a kakar zabe yayi takara ta wuce guda daya. To ba mu san madogara da babban kotun daukaka kara ta kasa Supreme Court ya amfani da shi har aka ce wannan koma din ta juya ta tabbatar cewa Ahmed Lawal shine dan takara ba, tunda baya cikin waɗanda suka yi wancan takara, kuma wancan dan takaran bai yi murabus ba, kuma bai mutu ba. To abu ne wanda yake ya daura kai kwarai da gaske. Saura kuma ba zan iya cewa komai ba sai mu jira mu gani me ya karin bayanin da babban Supreme Court ce za ta yi akan hukuncin, tunda ba ta fito da bayanin cikakken bayanin madogararta akan irin wannan hukunci ba.
To duka iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko cewa kwanakin da aka kibe musu fa ƙara ƙarewa suke, kuma babu damar wani gunguni, domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 108 ne dukkanin masu dafifin dafe mu da fa iko su yi sallamar sakin kudin da suka dafe na dogon zamani. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tare a Abuja, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi babu cin karo ko sabani. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikira, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babu shakka ranar Juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya gabaki daya, rana ce kuma mai daraja, tunda a shekara akan samu ranar Idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi. A sati akan samu wato babba rana ita ce ranar Juma'a. Wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin Alkur'ani, sai sakawa wata sura da cewa suratul Jumu'a, saboda girman wannan rana. Allah yake cewa fa idza qudiyatis salatu, idan har kuka gama sallah kuka, idan da sallar Jumu'ar ku, fantashiru fil ard, to ku yadu a doron kasa. Kenan kada ka keɓe Juma'a ka ce wannan rana rana ne ta hutu, ka ko rana ne don girmansa, ba wani abin da za ka yi. In kai haka, wannan kai ka ɗora ma kanka wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ya ɗora maka ba. Da duk kasancewa rana ce mai girma, idan kuka ida ya ce ku sauka rurin ƙasa, ku je ku nemi falalan Ubangiji, ku je ku nemi abin da za ku ci ku shaƙi da iyalanku. Amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan rana, la'allakum tuflihuna, ko da za ku samu rabauta. Wannan suratul Juma'a aya ta 10 kenan. A yawaita kuma addu'a. Don haka wannan rana rana ce take da girma, rana ce mai albarka, rana ne mai daraja. Alhairi ne yake ciki ranar Juma'a, Allah ka sada mu da shi. Duka wani shafi da fitina da yake ciki, Allah ka kama na da shi. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya shige mana gaba. Allah ya sada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne naku Imam Abubakar Musa, imami a babban masallaci ta birnin Duwala, kamar
Allahu. To masha Allah, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa ayarin dakon kayan agaji na farko ya kai ga mutanen da bala'in girgizar ƙasa ya shafa a arewacin Siriya a jiya Alhamis, yayin da ya buƙaci a ƙara samar da hanyoyin kai agajin da kuma ƙarin tallafin kuɗaɗe don taimakawa miliyoyin mutanen da girgizar ta shafa a Turkiyya da Siriya a ranar Litinin. Hukumomin Iran sun saki wasu fitattun mata 'yan gwagwarmaya da 'yan jarida daga gidan yarin Evan da ke birnin Tehran.
Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamze da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injinin namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.